Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol har ma da niyyar Murya Arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar yau Alhamis 1 ga watan Satumba shekara ta 2016. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗi jiya Laraba cewa bakin haure ba za su zama ɗan ƙasa ba a gwamnatinsa. Fada ya barke a Liberville babban birnin kasar Gabon, inda shugaba Ali Bongo ya sake cin zaɓe ranar Laraba, zaɓen da aka ce na cike da mabuɗi. Sannan sabon shugaban kasar Brazil Michel Temer ya yi alkawarin kafa sabuwar gwamnati a wannan ƙasa da rikici ya addaba jiya Laraba.
Kanin labaran kenan aka ji. Game da fitowar rahoton da ke nuna cewa tattalin arzikin Najeriya ya durƙushe, shin ko Najeriya ta hango faruwa hakan?
Wannan abin da ya faru yanzu abu ne wanda tun 2014 an hange shi cewa zai faru, kuma mu ma din tunda muka shigo mun hanga mun san cewa zai faru.
Ministar kasafin kuɗi da tsare-tsare kenan ta Najeriya, muna ɗauke da cikakken rahoto kan wannan batu. Bayan da majalisar zartarwa ta ministocin Najeriya ta amince da wasu tsare-tsare da zai kai ƙasar ga ciwo bashi, koya masana tattalin arziki ke ganin wannan batu?
A su masana tattalin arziki suna nuna cewa an bashin da ke kan Najeriya ma ya yi kaɗa. Ƙasashen da ba su kai mu ƙarfin arziki da yawan jama'a ba suna ɗaukan bashi fiye da irin wanda muke ɗauka.
Haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗi jiya Laraba cewa gwamnatinsa babu yadda za a yi waɗanda suka shigo Amurka a sace su zama 'yan ƙasa. Ya yi bayani sosai game da manufofinsa kan shigowar baƙi ga wani taron manema wato magoya bayansa a jihar Arizona ta kudu maso yammacin Amurka bayan ganawarsa da shugaban Mexico Enrique Pena Nieto. Da farko ya jaddada aniyarsa ta gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, ya ce kuma wai ƙasar Mexico ce za ta biya kuɗin ginin, duk wadda nanatawar da shugaba Pena Nieto ya cewa gwamnatinsa ba fa za ta biya ba. Yanzu ba za su sani ba tukun, amma lallai za su biya kuɗin gina katangar, in ji Trump. Trump ya ce Amurka na da damar zaƙulo baƙi waɗanda ga dukkan alamu za su iya fice su shahara su kuma ƙaunaci Amurka. Kuma dole mu fuskanci gaskiya kan abin da yake tabbas, cewa ba kowane mai son shiga ƙasarmu zai iya sajewa da mu ba, in ji Trump. Trump ya bayyana manufofinsa game da ƙaurar baƙin cewa sun fi raja'a ne kan buƙatar inganta tsaro da kuma tattalin arzikin Amurkawa. Ya kuma ce shirin zai rage yawan aikata manyan laifuka da ƙungiyoyin miyagu da kwararowar baƙin haure da kuma dogaro ga tallafin gwamnati. Mutane za su san cewa ba za ka saɗaɗo ciki kawai ka laɓe sannan ka jira a maida kai ɗan ƙasa ba, in ji shi. To amma Trump ya fulafawa a wani taron manema labarai a garin Mexico, wato Mexico City, bayan ganawarsa da shugaban Mexico wanda ya bayyana wato da muhimmanci da kuma na keke da keke. Ina ƙaunar Amurka sosai kuma ina son in ga mutanen Amurka sun samu kariya sosai, a cewar Trump ga Pena Nieto. Ya ƙara da cewa kai ma ka bayyana yadda kake ji game da ƙasarka kuma da irin ƙaunar da kake nuna wa Mexico.
Fada ya barke a Liberville babban birnin Gabon, inda shugaba Ali Bongo ya sake cin zaɓe ranar Laraba, zaɓen da aka ce na cike da maguɗi. Rahotanni na nuna cewa masu zanga-zanga sun banka maginin majalisar tarayya wuta, suna ta cewa dole Ali ya tafi, dole Ali ya tafi. Jaridar The Guardian ta ce da alama jami'an tsaron sun bindige wasu mutane uku har lahira. gwamnati dai bata tabbatar da wata mutuwa ba an dai girki yan sanda a shatalle talolin da ke fadin birnin wakilin murya Amurka Idris Paul wanda ya je headquarters hukumar zaben ya bada rahoton cewa wasu jami'an hukumar zaben sun yi marabas jiya Laraba wanda ya ja da bango Jin Feng ya ce kwamitin yakin neman zaben sa na da hujjojin da ke tabbatar da cewa an yi magudi a zaben kuma yana shirin gabatar da su gaban kundin tsarin mulki kotun kundin tsarin mulki sakamakon zaben wanda ake gab da sanar da shi a hukumance na nuna cewa Bongo ya ci da kashi 49.8 cikin 100 na ƙuri'un shi kuma Feng ya samu kashi 48.2 na cikin 100
to karfa'a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Sabon shugaban kasar Brazil Michel Temer yayi alƙawarin kafa sabuwar gwamnati a wannan ƙasa da rikici ya addaba jiya Laraba jim kaɗan da rantsar da shi bayan tsige shugabar da yi gada Dilma Rousseff tunda farko majalisar dattawan Brazil ta kada ƙuri'ar tsige Rousseff da 61 aka san 20 saboda saba ma dokar kasafin kuɗin gwamnatin tarayya Wannan sakamakon ya zo ne bayan da Rousseff wadda ita ce mace ta farko da ta shugabanci kasar ta fuskanci tambayoyi na tsawon sama da sa'o'i 14 ranar Litini. An yi muhawarar ƙarshe ta tsige ta ranar Talata. Kafin tsigewar ta yi tasiri sai akalla 54 daga cikin sanatoci 81 sun kada ƙuri'ar tsigewar. Da yake jawabi a wani taron jami'an gwamnatinsa da aka yada ta gidan talabijin. Tema ya ce batun farfado da tattalin arzikin Brazil da janyo masu saka jari daga kasashen waje da rage rashin ayyukan yi da gyara fannin fansho sune zai mai da hankali a kai an zargi Rousseff da amfani da kudaden da ke bankunan gwamnati wajen boye gibin da aka samu a kasafin kudin dan ta yi farin jini yayin da ake dosar zaben shugaban kasa na shekara ta wato na shekara ta 2014 zargin da ta ƙaryata
ikirarin da kasar Rasha ke yi cewa ita ta kai harin jirgin sama a Syria wanda ya sanadin mutuwar kakakin kungiyar ISIS kuma mai koyar da dabarun yaki soki burutsu ne kawai a cewar wani jami'in gwamnatin Amurka wanda ya magana da murya Amurka a wata takardar bayani ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen yakin Rasha sun halaka mayakan ISIS wajen 40 ciki har da Abu Muhammad Al-Adnani wani hari na ruwan mai daura da lardin Aleppo ranar Talata wani babban jami'in tsaro ya gaya wa murya Amurka cewa wannan ikirari na Rasha wani sabon yunkuri ne na sake yada bayanan ƙarya jami'in ya ce an yi ta sa ido kan Al-Adnani na wani tsawon lokaci kuma an kashe shi ne a wani harin jirgin sama da aka kai kan wata mota daura da washiya wani ƙauye dake arewa da birnin Aleppo Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan fitowar rahoton hukumar da ke kula da kididdigar alƙaluman ci gaban ƙasa a Najeriya, wadda ke cewa tattalin arzikin ƙasar ya durƙushe kuma yana fuskantar ƙalubale, a sanadiyar taɓarɓarewar farashin man fetur da kuma karayar darajar naira. Umar Faruk Musa ya haɗo mana wannan rahoton.
Alhaji Sani Aminu ƙwararre ne akan sha'anin tattalin arziki kuma ya yi mun tsokaci akan abin da ya fahimta dangane da wannan rahoto.
Wanda muke waɗi ba na tauraron rahoton su bai yi daidai ba, amma duk lokacin za ka yanke hukunci akan wasu abubuwa na rayuwa akan ɗauke su a jumla ne ba a ɓangare guda ba. Mutane na sani suna halin kunci kan ba wai kaɗan ba, amma wannan kuma bai da rarrasa ta'akari da cewar ana so a janye ragama tattalin arzikin daga wani. Wuri ta koma wani guri. Ana nema a hita daga maganan mai a koma maganan noma da sauran albarkatun ƙasa daban-daban kuma a koma ga maganan abin nan din da ƙasa za ta rika wallafa ma kanta ba abin da kawai za ta dogara ga shi da yamma ba. Wannan shine inda ya kamata su yi sharhi mai ƙarfi.
Alhaji Sani Aminu dutsen make nan wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja. Haka kuma na tuntuɓi ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Hajiya Zainab Ahmed domin in ji ƙarin haske dangane da gwamnatin Najeriya ta ɗauki wannan rahoton wanda ke nuna cewar al'amura na rayuwa suna koma baya ne ba suna ci gaba ba a yanzu.
Mu da muka fara duba report din muka ga cewa IMF kwanaki da muka yi meeting da su sun ce a cikin wannan ƙarshen watan June din nan da ya ƙare cewa wannan tattalin arzikin ƙasa zai ƙasa zai kai har 1.84 in an hada daga January zuwa watan 6 watan June. Amma abin da ya faru shine in ka hada daga January zuwa June ya sauko zuwa 1.24, ma'ana cewa ko da yake abubuwa sun baci amma ba su baci ya kai yanda IMF suka yi lissafin cewa zai baci ba. Akwai wasu abubuwan da suka fara gyaruwa, gyaran ne a hankali. Reporting ya nuna cewa ta fannin noma abin karuwa yake, abinda aka yi a watan January zuwa Maris ya karu sosai daga watan Maris zuwa Yuni. Kuma akwai wasu jari da suka shigo, lissafin da aka nuna cewa jarin da suka shigo kasan nan daga January zuwa June ya wuce jarin da suka shigo kasan nan daga January zuwa December na wancan shekarar da ta wuce. So cikin wata 6 mun samu jari da ya shigo kasan nan ya fi abinda aka samu daga 2010, 2011 har zuwa 2015, ba in an hada su ba kowace shekara ɗaya daga ciki. So akwai wasu abubuwan da suka dan fara gyaruwa cikin fannin manufacturing. Su kuma ko da yake abun har yanzu a ƙasa yake, amma in ka duba detail din report din zaka ga cewa akwai wasu abubuwan da suka fara juyawa maimakon su yi ƙasa sun fara yin sama.
To amma rahoton nan hukuma ce ta gwamnati ta bada shi, don haka ana ganin yana da sahihancin gaske saboda sun san cewar bare daban akwai abubuwa da suka canja, kuma rahoton nan ya nuna haka. Amma halin da ake ciki a yanzu shine ke da tashin hankali. Shin kina ganin tsare-tsaren da kuke yi zai haɓɓako da arzikin ƙasar yanzu ya warware wannan kididdiga ko kiyasi da aka bada?
Wannan abin da ya faru yanzu abu ne wanda tun 2014 an hange shi cewa zai faru, kuma mu ma din tunda muka shigo mun hanga mun san cewa zai faru. Gyaran ne yanzu nake magana cewa ya fara, gyaran da aka fara yi alaman shi ya fara nuna.
Ministar kasafin kuɗi da tsare-tsare ta ƙasa kenan Hajiya Zainab Ahmed a tattauna da ne da ita a Abuja. Umar Faruk Musa mu Amurka Abuja Najeriya.
Ka kasa guda uku ka bada daya, kashi guda ka kai shi can banki, kashi guda ka sa a jikaka karshe in lokaci idan ya zo ka ishe ka tara jikoki.
To madalla, biyo bayan taron da majalisar zartarwa ta ministocin Najeriya ta yi, inda ta amince da wasu tsare-tsare da zai kai ga ƙasar ga ciyo basussuka da kuma samar da hanyoyin da za a bi wajen haƙo ma'adanai a Najeriya. Umar Faruk Musa ya ƙara dawowa da wannan rahoton.
Majalisar zartarwa ta ministocin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta yi taronta na mako-mako, inda ta amince da tsare-tsare da zai kai ga ciwo basussuka tsakanin shekarar nan zuwa shekara ta 2019 domin inganta sassa daban-daban na rayuwar 'yan ƙasa da kuma bunƙasa tattalin arziki, musamman maganar ciwo bashi da za a aiwatar da bashin domin ci gaban ƙasa. Haka kuma majalisar ta ba da amincewarta dangane da tsare-tsaren da za a bi da ƙa'idoji wurin haƙo ma'adanai a Najeriya, ta yadda gwamnati da 'yan kasuwa ko jama'a masu zaman kansu za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tabbatar da an yi tsarin da ƙasar za ta ci moriya domin ci gaba da janyewa daga dogara akan man fetur da yanzu darajar shi ta faɗi a duniya warwas. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya yi mun ƙarin haske akan yadda tattaunawar ta majalisar ministoci ta gabata.
To akwai bankin duniya wato World Bank, akwai bankin ci gaba wato na China, China Exim Bank, akwai banki na Islama wato da ke Saudi Arabia, Islamic Development Bank da African Development Bank. Saboda haka wannan bankuna irin gudunmawa da suke so su bamu na basussuka nan sun haɗa aikace-aikace da za a yi na farfaɗo da rayuwa kamar a yankin arewa maso gabar na Najeriya inda Boko Haram suka yi ɓarna. Akwai aikace-aikace na raya ƙasa da ake so a gaggauta yinsu. Yanzu kamar shi ciwo irin na polio nan da ta sake kunno kai, ana so a dawo da allurar rigakafin polio duk ƙasar gaba ɗaya ma yanzu ake so a wanda. Kuɗin da aka ware a kasafin kuɗi ba zai isa ba. To irin waɗannan aikace-aikace ne ake so na gaggawa waɗanda za a yi, da kuma kamar yadda na faɗa irin kamar aikin layin jirgin ƙasa Lagos zuwa Kano, da Lagos zuwa Port Harcourt, akwai titina, akwai gadoji, akwai ayyuka da suka shafi ma'aikatu da yawa.
Amma a daidai lokacin da ake ta korafi akan matsaloli na basuka a ƙasa da ƙasa, kana ganin wannan dabara ce mai kyau a Najeriya ta fara ciwo bashi bayan akwai matsaloli ma na cikin gida na sha'anin tattalin arziki da bata yi gyara akan shi ba, ko kuma gyaran a yanzu bai tasiri ba?
Wato shi matsalar bashi a ciwo wanda ba za ka yi ba, a su masana tattalin arziki suna nuna cewa bashin da ke kan Najeriya ma yayi kadan, kasashen da basu kai mu karfin arziki da yawan jama'a ba suna daukan bashi fiye da irin wanda muke dauka. Idan laifin irin basussuka da ake dauka a baya shine a karbo shi daga kasar waje a zo a dora akan tiguri ayi kasan faifai, kowa ya dauka ya sa aljihun sa ya tafi. A karkashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wannan lokaci ya wuce. Idan za a karbo wani abu a bashi, a sai dai dan aiwa jama'a aiki, kuma za a sa ido a tabbatar cewa an aiwatar da abin da aka karbo wannan bashi don aiki.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, shine karin haske dangane da taron majalisar ministoci da aka yi Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Nike yawuna yazan hanna haudoki na haukeke ina bin sababu.
A gaida Umar Faruk Musa, har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Kungiyar fafutukar ceto ƴan matan Chibok da taken Bring Back Our Girls ta ƙara ƙaimin matsin lamba da neman gudunmuwa da ganin an ceto sauran ƴan matan da ke hannun kungiyar Boko Haram biyo bayan faifan bidiyo na baya-bayan nan da kungiyar ta fitar da ya tabbatar da dama suna nan da rai. Kakakin kungiyar Abubakar Abdullahi ya yi mini ƙarin haske dangane da burin da suke neman cimma da sake ɗaura ɗamara.
Bayan wannan fitowar fefon, muka ga cewa magana ce wanda ya kamata a ce an yi an gama. A yau muna kwana 867 tunda matan nan suka tafi. An ce ana kan aiki. Ita aiki da ake yi ba a cewa ga inda aka yi, ga cigaban da aka yi, ga inda aka samu matsaloli, ga kaza. Iyaka dai mu dai an ce ana aiki. To da wannan fefe ta fito, kuma duk wanda ya kalli wannan fefe ya ji ita maganan da ita Dokas Yakubu ta yi ko Maida, ya san cewa gaskiya abu ne mai sukin zuciya. Kuma mun duba muka ga cewa bai kamata a ce wannan abu yana ta ja haka ba. Shi ne muka duba, muka ga, muka shirya wa'annan abubuwa da za mu yi, kuma muka fara shimfiɗa su daga Litinin na baya da ya wuce. Bayan mun ba da kwana 8, mu jira mu ga abin da gwamnati za ta yi tun da fefen ta fito.
Ba ka gani ko akwai wani abin da gwamnati take hange da ya jibinci tsaro da ya sa ba a bayyana abin da ake a bayanin jama'a don ganin cewa an cimma guri?
To wannan ai shi ma yana cikin wannan aiki. Mu ba mu ce a gaya mana abin da wai saboda kan tsaro, in aka gaya mana zai bayyana abin da gwamnati take ciki ba, kuma zai bayyana abin da matakan tsaro suke bi ba. Amma cewa dai muke, ai ba akan mu aka fara ba, kuma ba akan mu za a gama irin wannan aiki ba. Amma ana yi, akwai yanda ake yi, a tabbatar ma ɗan ƙasa, tabbatar ma jama'a cewa ga aikin da ake yi. Ba dole ne sai an fito an ce mana dalla-dalla ga wannan an yi kaza ko an yi kaza ba, a'a. Mu a bayanin mu me ake ciki, ya nisan aiki, ya ka abin da muke so mu sani kenan.
Wato bisa ga dukkan alamu wannan karan kungiyar ku nan ta sake daura damar ci gaba da zaman dirshe ko kuma fadakar da mutane. Naga bisa ga bayanan da nake karantawa kuna zuwa har ofisoshin jakadanci, me kuke nema ku cimma da haka?
Tun da aka fara wannan abu mumun ce dama akwai wa'anda saboda ƙaddanci da sauransu ta daɗe a garinsu. A sabida haka suna da ilimin abubuwa da ƙila mu gwamnatinmu ba ta da shi. Kuma mu a matsayinmu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa. Ya kamata mu a ganinmu duk wanda zai iya taimakawa duk inda yake zai a same shi a ce mai in yana da wani ilimi wanda zai taimaka, in yana da wata fasaha wanda za ta taimaka saboda a gama wannan abu, saboda ita kanta ta'addancin gaba ɗaya ta ƙare ya taimaka. To abin da muke yi kenan, shi yasa muke zuwa duk wa'annan ofishin jakadanci da niyan cewa in mun je bayan mun gama zama mun yi wannan lissafi da su mu tambaye su, wasu daga cikinsu gwamnatocinsu sun nuna cewa suna da niyan su taimaka ma ƙasarmu. Muke tambaya a cikin taimakon nasu me suka yi daga lokacin da suka yi wannan alkawari zuwa yau, sannan me kuma suke so su yi, sannan mu ƙara tuna musu cewa a cikin wannan jama'a da muke yi balle yanda Majalisar Ɗinkin Duniya take da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da abubuwan da take karewa, su ma 'ya'yanmu matanmu na Chibok da sauran mutane na Borno da Maiduguri da Yobe da Adamawa, su ma suna cikin fawa'annan mutane da Majalisar Ɗinkin Duniya take karewa. A saboda haka duk wanda muka je muna sake tuna musu menene alƙawarin da kuka yi, menene kuka yi daga lokacin da kuka yi alƙawarin zuwa yau, menene kuma za ku iya yi. Kuma mu sake tuna musu da cewa gwamnatin namu tana neman taimako, saboda haka a hanzarta wannan taimako a gare ta.
Na ga kun yi tsokaci kan batun tattaunawa da kungiyar Boko Haram da kuma musayar 'yan matan nan da 'yan kungiyar da ake tsare da su, menene ra'ayinku game da wannan?
To mu ra'ayinmu dai a ciki dama mun faɗi da farko kuma mun maimaita, mun faɗi cewar ita harkan wannan na karɓo wa'annan yara akwai hanyoyi da za a iya binta a cikin lokacin da muke ciki yanzu, a cikin kuma yanda aka saba da irin wa'annan ayyuka na harkar yanda za a yi a karɓo 'yan mata. Na farko za a iya bi ta harkan ƙarfin matakan tsaro, za a iya yuzin ƙarfin sojoji a karɓo wa'annan 'yan mata. Na biyu muka ce kuma za a iya musanye in an daidaita da su mayaƙa, a daidaita a ba da yara su dawo, su kuma a ba su abin da suke nema, sun ce suna neman 'yan uwansu su ma wa'anda aka matakan tsaro suka kama. Na uku kuma ana iya haɗa duka biyu, a haɗa da ƙarfin yaƙi da ƙarfin ita musanye. To mu mun ce a matsayin gwamnati ita take da ilimi da ƙarfin ƙasa da dukkan abubuwan da za ta sa in ta duba ta ga wanne ne zai fi sauwaƙewa saboda a karɓo wa'annan 'yan mata da ransu a kuma cikin lafiyansu. Sai muka ce to mu ba mu za mu ce ga wanda ya kamata gwamnati ta bi ba, a'a, amma cewa muke yi gwamnati ta fi sani kuma ta hanzarta, mu abin da muke faɗin kenan. Saboda gaskiya shekara biyu da wata huɗu da rabi lokaci ne mai tsawo sosai, kuma wa'annan 'yan mata kowa ya san cewa ba su da wannan lokacin a bisa yanda aka ji labarin da ya fito daga inda su suke. Mun iyaka namu ra'ayin kenan.
Wannan kungiya taku ta haɗa kan mutane daga duk faɗin Najeriya. A lokutan baya ana zargin wannan kungiya da kasancewa kamar 'yar adawa da gwamnatin da ta shuɗe. Har ma bayan shigar wannan gwamnatin da aka ga kun ɗanyi sanyi, aka so a zargi cewa abin da ake faɗa da ya tabbata, to sai kuma gashi yanzu kun farfaɗo. Menene kuke gani gwamnati ya kamata ta yi da ba ta yi ba, ko kuma take da bai kamata ta yi ba, na ganin an cimma nasara musamman yunkurin ceto waɗannan 'yan mata?
Na farko dai na maganan cewa an ɗauka muna da alaƙa da 'yan siyasa, kin ga gashi yanzu ya nuna gaskiyan shi.
Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambaya.
Manyan ƙasar mu ko ya cancanta, ku sa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta, a taimaka a je a sulhunta, kar 'yan matan su ɗi mauta, har rayuwa ya salwanta, ko wacce akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta. Suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya.
A cikin hirarsu da wakilin Hassan Maina Kaina, kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya yi ƙarin haske dangane da wa'adin da ƙungiyar Boko Haram ta sake gindayawa na sakin sauran 'yan matan da ta ce suna nan da rai.
Babban ƙasa yana nuna cewa ba tare da gindaya wasu ƙa'idoji ba, a shirye gwamnatinsa take ta tattauna ga duk wani wanda yake an haƙiƙance yana da shugabanci, yana da karɓuwa cikin wannan ƙungiya, kuma suna da waɗannan 'yan mata a hannunsu. Wanda yake nunawa shi bai ajiye iyaka ko wani ƙa'idoji dangane da tattaunawa da su ba, a'a kuma magana ce ta ai sanyi da mutanen da ake tare da su, magana ce ta kuɗi shi bai iyaka ba, ita abinda zai kwantar da hankali ɗan matan nan a dawo da su a maida su da hannun iyayensu.
Amma abinda masu shirye kan tsaro suke fargaba shine yanzu idan aka tattauna da su kuma aka yi musayan ɗan matan nan, ba kuwa fargaban gobe wasu ƴan tsagira za su ƙara fitowa da suna wani abu daban kuma sai su masu a tattauna da su?
A to su fito mana, ai shugaban Muhammadu Buhari ne, ai kin san shi ko kai shirye yake, kuma za a fito mana. Amma wannan musaya ko na ko prisoner Isra'ila da Palestine watan Amerika da ita da Iran kwanan nan sun yi ba sabon abu bane a tsarin gudanar da mulki a duniya.
To Allah ba da nasara ya kuma hada 'yan matan Chibok da dangin su lafiya cikin alherinsa. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin inda za mu yada zango a jihar Kano domin bin sawun wannan rahoton da ke cewa
fiye da mata da maza 4,000 ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa.
Ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin inda aka fara, inda ake yanzu, da kuma gurin da ake neman cimmawa da wannan shirin. Yanzu a madadin kakakin ƙungiyar fafutuka ceto 'yan matan Chibok Abubakar Abdullahi da wakilin mu Hassan Maina Kaina da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗi.
A gaida Grace, kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon.
Gwamnatin jihar Borno zai ta gano wasu ɗaran kuɗi na naira biliyan 2 da miliyan 258 da naira 841,000 da suka yi ɓatan dabo cikin kuɗaɗen da akan biya albashi bayan dakatar da biyan albashin na watanni 2 da gwamnatin jihar ta yi na cigaba da tantance ma'aikatan ƙware da kuma na bogi. Gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Jima ne da ya bayyana hakan a wani taron manema labarai da ya kira jiya don shaidawa duniya irin halin da ake ciki a jihar, musamman ma yadda waɗannan kuɗaɗe suke ɓacewa cikin albashi. Ya ce ana da kiyasin ma'aikata 25,000 ne a wannan jiha, kuma yanzu hakan an tantance mutum 11,397 ne wadda ba su da wani matsala, sai dai ya ce mutane 19,763 ne suka zo wajen wannan tantancewa cikin mutane 25,000 da ake cewa ana da su a wannan jiha, amma sauran ba samu an gama tantance su ba sakamakon wasu matsaloli da suke fuskanta.
To madalla sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi domin sauraron cikakken rahoton. Kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga bari mu koma ga Ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya.
To a takaice, ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗi jiya Laraba cewa baƙin haure ba za su zama 'yan ƙasa ba a gwamnatinsa. Faɗa ya ɓarke a Libreville, babban birnin ƙasar Gabon, inda shugaba Ali Bongo ya sake cin zaɓe ranar Laraba, zaɓen da aka ce na cike fa da maguɗi. Sabon shugaban ƙasar Brazil, Michel Temer, ya yi alƙawarin kafa sabuwar gwamnati a wannan ƙasa da rikici ya addaba jiya Laraba. Ƙasar Turkiya ta ce ba za ta tsaye da matakan soji da take ɗaukawa a arewacin Siriya ba har sai duk wata barazana ta kau. Tun a makon jiya ne dai ƙasar ta Turkiya ta ƙaddamar da hari kan ƙungiyar ISIS da kuma dakarun Kurdawan da ke samun goyon bayan Amurka, waɗanda gwamnatin Turkiyya take ɗaukar su a matsayin masu alaƙa da 'yan tawayen ƙungiyar ma'aikatan yankin Kurdawa. Faɗa tsakanin Turkiyya da Kurdawan ya daɗa rikita al'amarin da tun da ma ke rikici a Siriyar, inda gwamnati ta rinƙa samun goyon baya daga Iran da Rasha da 'yan Hezbollah da ke Lebanon, yadda kuma Amurka da sauran mayaƙan wato da sauran manyan ƙasashen yamma ke goyon bayan 'yan tawayen Siriya ɗin.
To madalla, kafin mu yi salama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga Mr. Joe Hassan da matarsa Gurumlad a nan Amurka domin rasuwar mahaifinta mai ritaya Captain Ben Auta, wanda ya rasu makonni 2 da suka gabata a garin Kaduna. Za kuma a yi jana'izarsa gobe Juma'a idan Allah ya kai mu a ƙauyen Gakland da ke ƙaramar hukumar Shandam. Allah ya ba dangi haƙurin rashi. Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi da ya tana gabatar da shirin da kuma CD wanda ya hada shirin da Bada Umari da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin Gumi da ke cewa sai mun sake haduwa ina anjima. Assalamu alaikum.